sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka. Zahra Aminu Fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki yake gabatar muku da wannan shiri a yau Asabar 19 ga watan Disamba na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
A jiya Juma'a ne hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka ta FDA ta amince da yin amfani da rigakafin COVID-19 na biyu a kasar. Yan majalisar dokokin Amurka sun sanya hannu a wani kudirin kashe kudade na kwanaki biyu a jiya Juma'a don kaucewa tsayawar wasu ayyukan gwamnatin Amurka. An harba rokoki biyar a wani babban sansanin Amurka dake Afghanistan a yau Asabar, amma babu wanda ya jakkata a cewar jami'an lardi da na rundunar NATO.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar Majalisar Wakilan Najeriya ta ba da hujjojin dakatar da shirin daukan ma'aikata 774 a wani shiri na musamman da hukumar daukan ma'aikata ke harama yi a watan Janairu. Sannan za ku ji cewar har yanzu ana ci gaba da mai da martani game da umarnin da hukumar da ke kula da harkokin sadarwa wato NCC a Najeriya ta bayar kan rufe duk wani layin waya da ba a yi wa rajista ba da lambar shaidar zama dan kasa ta NIN. Baba Yakubu Makeri kuma na tafe da shirin a dawo lafiya. Muna kuma tafe da kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma su sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A jiya Juma'a ne hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka ta FDA ta amince da yin amfani da rigakafin COVID-19 na biyu a kasar. Rigakafin na kamfanin sarrafa magungunan Moderna a cibiyar lafiya ta kasa aka hada shi. Ranar Alhamis da maraice ne wani kwamitin mashawarta ya bada shawara a amince da rigakafin. A farkon watan nan ne dai hukumar ta FDA ta amince da rigakafin kamfanin Pfizer da na BioNTech don amfanin gaggawa. Wannan shine karan farko da aka amince da rigakafin na kamfanin Moderna. Rigakafin kusan iri daya ne da na Pfizer da kuma kamfanin Jamus na BioNTech, wanda a yanzu haka ake raba shi ga miliyoyin jami'an kiwon lafiya da kuma masu manyan shekaru da ake kula da su a wasu cibiyoyi. A daren jiya Alhamis ne yan majalisar dokokin Amurka suka sanya hannu a wani kudirin kashe kudade na kwanaki biyu don kaucewa tsayawar wasu ayyukan gwamnatin Amurka a kokarinsu na samun lokacin jinkirta shawarwari game da kudin tallafin COVID-19 na kusan dala triliyan daya. Shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan kasar Mitch McConnell na jam'iyyar Republican ya faɗa a jiya Juma'a cewa ya samu kwarin gwiwa sosai fiye da a daren ranar Alhamis, amma 'yan Democrat suka hada kai don dakile kokarin na 'yan Republican don takaita ikon ranto kudi daga asusun tarayya na bukatar gaggawa. Sun ce kudirin na 'yan Republican zai hana shugaba Joe Biden mai jiran gado muhimman abubuwan da zai bukata don tafiyar da harkokin tattalin arzikin kasar. Da tsakar daren Juma'a ne wa'adin samar da kudaden gwamnatin kasar ya kamata ya kare, kuma abin da zai faru shine dakatar da wasu ayyukan gwamnati muddai yan majalisar dokokin suka gaza sanya hannu a kudirin na wani dan lokaci. Duk ma'aikatan gwamnatin tarayya masu yin muhimman ayyuka za su ci gaba da yin ayyukansu, sannan za a rufe galibin ofisoshin gwamnati ranar Laraba. An harba rokoki biyar a wani babban sansanin Amurka dake Afghanistan a yau Asabar, amma babu wanda ya jakkata a cewar jami'an lardi da na rundunar NATO. Rokokin sun dira ne akan wani filin jiragen saman soja a Bagram a cewar Wahida Shakar, wata mai magana da yawun gwamnan lardin Parwan dake arewacin kasar. Shakar ta faɗi cewa rokoki 12 aka girke a filin a cikin wata mota, aka kuma harba biyar daga cikin su, yayin da 'yan sanda suka iya tsaye da sauran guda 7 din daga tashi. Bata dai bada cikakken bayani ba akan ko harin ya haddasa barna ko kuma ya shafi wasu a sansanin na Amurka. Ta dai ce babu farar hular da ya mutu a wurin, haka kuma nan take dai babu wanda ya dauki alhakin kai haram. A watan Afrilu kungiyar IS ta dauki alhakin kai wasu hare-haren rokoki a sansanin, amma babu wanda ya jakkata.
To kamar yadda kuka ji a farkon shirin Majalisar Wakilan Najeriya ta bada hujjojin dakatar da shirin daukan ma'aikata 774 a wani shiri na musamman da hukumar daukan ma'aikata ke harama yi a watan Janairu na shekarar 2021 a bisa zargin yin aringizo wajen tantance matasa da aka bullo da tsarin domin su. Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoton.
Wannan shirin dai ya haifar da rikici a kwanakin baya tsakanin ministan kasa a ma'aikatar kwadago Festus Keyamo da ƴan majalisar dattawa har su ma suka dakatar da shirin na wucin gadi. A yanzu kuma ƴan majalisar wakilai sun ce sun gano wata manakisa da ake shirin yi a tsarin, kamar yadda shugaban kwamitin kula da ka'idoji da tsare-tsaren majalisar Abubakar Hassan Fulata ya bayyana.
Gani muka yi hanyar da aka dauko ba mai billewa bace. Daga karshe muna ganin alamar kudin nan za su zurare su yi batan dabo a aljihun wasu. Kudin ba zai amfani al'ummar da muke wakilta ba, saboda kusan duk waɗanda mu muka bada sunayen su ba wani sunan su ya fito. Da ɗaya kenan. Na biyu, ba zai yiwu ba a ce mu 360 gaba ɗaya, mu da muke wakiltar al'umma, a ce babu ruwanmu, ba wata gudunmawa da za mu bada wajen bada sunayen ma mutanen da za su ribaci wannan abu nan. Mutane kuma suna zagin mu ce ba mu da amfani. Ah, kuɗin nan kuma mu za mu bada wannan kuɗin a kasafin kuɗi a ƙarƙashin hukumar ɗaukar ma'aikata NDE.
Shi ma ɗan majalisa mai kula da kwamitin tabbatar da daidaiton ɗaukar ma'aikata a ƙasa, Abubakar Yahaya Kusada, ya ce duk da cewa ɓangaren gwamnati ce yake da alhakin gudanar da tsarin, majalisa tana da rawar da za ta taka.
Ko ina da ake gudanar da wannan shirin, abubuwa ne in fara da suke tafiya guda biyu. Akwai mutanen da an ba da sunayensu ƙarƙashin kulawa da kuma hukuma da kuma kwamitin da shi mai biyuwa minista ya sanya. Akwai kuma mutanen da an ba da sunansu ƙarƙashin kulawa da ita hukumar NGE ta yi. Ya za a yi muna cikin gwamnati ɗaya abubuwa guda biyu suna faruwa a lokaci ɗaya. Wannan abin dole majalisa ta yi magana akan shi, dole ta tsawata, kuma dole ta dakatar da abin har sai an samu daidaito ta yadda za a daina raba hankalin mutanen Najeriya.
Majalisar wakilai ta buƙaci ma'aikatar kuɗi da ta dakatar da sakin kuɗaɗe da ya kamata a yi amfani da su a shirin, har sai an kammala bincike akan wasu matsaloli da suka taso na ingancin wannan tsarin. Sannan kuma gwamnati ta hanzarta mayar da shugaban hukumar ɗaukar ma'aikata Dr. Nasiru Ladan Argungu a bakin aikinsa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam dauke da labaran duniya kashi na biyu. Kana ci gaba da janye sojojinta daga Somalia biyo bayan umarnin da shugaba Donald Trump ya bada a farkon wannan watan. A cewar ma'aikatar tsaron Pentagon, jirgin ruwan USS Herschel Wood Williams na gudanar da wani shiri na harkokin teku a yankin tekun Somalia don ɗauke jami'an tsaron Amurka daga Somalia zuwa wasu wuraren a gabashin nahiyar Afirka. A cewar mai magana da yawon rundunar AFRICOM Kelly Cahalan a wani sakon email da ya tura wa muryar Amurka, an dai yi wa wannan shirin lakabi da Operation Octave Quartz. Jirgin mai tsawon kusan mita 243.84 wanda ke gabar tekun Suda Bay a tsibirin Crete zai iya taimakawa shirye-shiryen harkokin teku daban-daban, ciki har da taimakawa dakaru na musamman da kuma wajen ba da agajin jinkai, a cewar rundunar sojojin ruwa. Umarnin na Trump na zama wani bangaren kokarinsa na rage dakaran Amurka da ke kasashen duniya, ciki har da Afghanistan da Iraq, kafin wa'adinsa ya kare ranar 20 ga watan Janairu. A yau Asabar aka fara makokin kwanaki uku saboda waɗanda suka mutu a Armenia sakamakon faɗan da aka yi tsakanin ƙasar da Azerbaijan, yayin da 'yan adawa ke ƙara yin matsin lamba akan shugaban ƙasar ya yi murabus saboda yadda ya tafiyar da al'amura game da rikicin. Sama da mutane 5,000 ciki har da farar hula aka kashe a Armenia da Azerbaijan a lokacin fadan wanda ya barke tsakanin tsofaffin abokan fadan na tsohuwar tarayyar Soviet a ƙarshen watan Satumba akan yankin Nagorno-Karabakh da ya balle. A watan Nuwamba ne dai aka daina fadan bayan da Rasha ta taimaka aka cimma wata yarjejeniyar zaman lafiya da ta kai ga mika wasu yankunan Armenia ga Azerbaijan, ƙasar da ke samun goyon bayan Turkiya abokiyar hulɗarta. Yarjejeniyar ta janyo ɓacin rai a Armenia, inda 'yan adawa suka buƙaci Prime Minister Nikol Pashinyan ya yi murabus.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana ci gaba da mai da martani game da umarnin da hukumar kula da harkokin sadarwa ta NCC a Najeriya ta bayar kan rufe duk wani layin waya da ba a yi wa rajista da lambar shaidar zama dan kasa ta nin ba. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdul Aziz ya aika mana da ƙarin bayani.
Yayin da a yanzu a Najeriya hukumar da ke kula da harkokin sadarwa wato NCC ke bada umarnin da a rufe duk layin waya da baya da rajista da lambar shaidar zama dan kasa wato NIN number ko da ko tsohon layi ne. Yanzu haka al'umman kasar da ke amfani da layin sadarwa na kome da martani game da wa'adin makonni biyu da hukumar ta diba.
Sunana Abubakar Halidu. To maganan gaskiya maganan lokaci ma da gwamnatin nan ta ba da maganan rufe layin nan gaskiya ya mana kadan saboda mutane da yawa ba su yi rijistar national ID card din nan ba, ba su da NIN number. Akwai ma wadanda suka je yin rijista din aka ce ba network, an dauki sunan su an yi waye-waye duka aka yi amma kuma ba a ba su NIN din ba, to haka su ma har yanzu ba su karba ba. Kenan su wanda ba su karba NIN din ba ba su da daman yin kira ko wani abu. Mutane da yawa akwai wani ma bankin shi da layin shi ya hada. Idan aka rufe layin nan an talauta shi kenan fa, akwai bukata a kara lokaci ko kuma a sassauta abun yadda za a yi da talaka ba zai ji jiki ba. Don maganar gaskiya duk abun da aka sa a kasan nan talaka ne yake jin jiki, don saboda masu kudin nan ba su da wani matsala abun da ya danganci wa harkar network ko maganar banki.
Kana magana da Malam Ibrahim. Yayin yanzu kaman mu da muka je za mu karba wannan namu sun giya mana kan cewa tomprint namu ya kama da wani, to ya ake so mu yi kenan. Don ni ban taba jin tomprint na wani ya yi kama da na wani ba, kuma ni na je da kaina aka yi capture da komi an bani sleep wanda na zo nuna sai a bani wannan ma da muka je mu biyar da staff ina duka da muka yi sa suka giya mana aka sai muka kama hanya mun je kaman muka ya tsaye da mu a ban yi ba don wannan nasu na hannu na har yanzu amma ban karba ba. To ba su ba ko ba sun giya mu je sai sun rectify da su kira ni kuma ba su kira ni ba kuma yau idan mun sai yes.
To wai ko mai jama'a ke cewa kuma game da naira 20 da wasu kamfanonin sadarwa ke zaftarewa yayin duba lambar shaidar zama dan kasa wato NIN number.
Haka nan zaka duba sai a ce idan zaka duba NIN naka sai ka biya naira 20. To ita wannan 20 din ta mecece? Zaka yi kira idan kai kira sai a duka duba an cire maka VAT. An cire VAT in ka sa kati an cire VAT. To ko ta ina wannan haraji ai yayi mana yawa, ya kamata gwamnati ta sauwaka wa talakan Najeriya shi ma ya samu sauki.
To sai dai kuma da yake min ƙarin haske, wani ma'aikacin ɗaya daga cikin kamfanonin sadarwa da bai sanna ambaci sunansa ya kobe waɗanda ke karkara ne shawarar cewa
abin da shafi linkin na shi layi da NCC suka bamba da umarni da layin su yana aiki da shi zai iya yin amfani da NIN number na shi ne ne da shi zai iya yi linkin wa kamar botafta ba su ba da gwaye ko botafta ko gabas lafi ko kashin fasko ji da su kuma national ID card suka ba da gwaye din so far.
Kamar me ya kamata waɗanda ke karkara su yi?
Wanda suke karkara nan dole ne wannan kadan shigowarsu cikin gari kadan zai ba su wahala musamman idan wanda suke da shi suke da national ID card su yi linkin. Kamar wanda dai ba sa kusa da gari kaga sai su yi amfani da wannan code na *785 ta sai su sami number na su wuce su dagun digital hard to kaga sun huta. To amma kamar wanda bai da NIN dole ne sai ya shigo gari ya yi enroll din na NIN ya samu NIN number.
Yanzu haka dai tuni har wasu 'yan majalisar dokokin kasar suka soma kokawa na wa'adin makonni biyu da hukumar ta NCC ta diba, wanda kuma lokaci ne kawai ke iya ba da amsar ko shin za a ƙara wa'adin ko kuma a Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdul Aziz. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga wannan saƙon.
Kawai
yanzu cutar coronavirus ba ta da magani.
Daidai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne yaji gangan jiki ya tsira.
Yanzu kuma sai shirin a dawo lafiya wanda baba ya kubu makiri zai gabatar.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na a dawo lafiya. Baba ya kubu makiri ne daga Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Rashin tsaro a kan hanyoyin arewacin Najeriya na neman zama babban kalubale fiye da hatsarin mota da ke raunata tare da kashe matafiya a kasar. Fargabar fadawa a hannun 'yan bindiga da masu satar mutane da masu fashi da makami ta fitar da hankalin matafiya a cikin wannan lokaci a arewacin Najeriya fiye da kowane lokaci. Galibin mutane ne suka canfawa hanyar Abuja zuwa Kaduna, inda wakilin murya Amurka Elika ya sha da kyar cewa lamarin ya fi tsamari a kan hanyar. Da yake mana bayani a kan abin da ya gani a kan hanyar a lokacin da aka sace wasu ɗalibai, Elika ya bada wasu shawarwari a kan wasu matakai da hukumomi za su iya ɗauka domin samun tsaro a kan hanyoyin ƙasar. Yana mai cewa
kamar waɗanda ake kamawa da masu ciwon shanu cewa an sace shanunsu ne. Shi ne za su ka fusata suke neman biya da mutane ma ba su damu da su ba. To, irin waɗannan mutane ya kamata duk a neme su da asalin shugabanninsu a yi magana da su kamar yadda ake magana da 'yan ta'adda a jihar Zamfara. Duk da 'yan ta'adda ba su da amana ba za ka iya tattaunawa da su su yi ma da abin da fito shi ba da zarar ka daina ba su kuɗi ko ka daina kula da su shi kenan. Wato, ma'ana dai a tabbatar da adalci. Kar a bari a yi faɗa da wani. Idan an je ofishin yan sanda a samu a yi ta sai da shanu ko a yi ta yi wasu abubuwa waɗanda kafin a saki mutum sai duka dukiyarsa ta kare. Sannan daga baya zo ya gamu da wasu 'yan ta'adda a cikin daji su koya masa wannan mummunan hali na sace mutane. Waɗannan abubuwa uku ya dace a yi amfani da su. Sannan gwamnati daina cewa wai san kada a kai wannan kuɗin fansa ɗin nan. Idan aka daina kai kuɗin fansan nan baba to ina ne tabbatar maka waɗannan mutane 'yan fashi da makami za su zama. Ma'ana za su kare ka hanyar su kwace abubuwan da suke hannu mutane kuma sannan su buɗe musu wuta su kashe su. Kage ya ci ma sauƙi a sace mutum ya je cikin daji 'yan uwansa su tattara kamar waɗanda aka sace ɗaliban jami'ar Ahmadu Bello na ranar. Kowanne iyayensu sun ba da akalla naira 400,000, 700,000 zuwa miliyan ɗaya kafin a fice yaran nan. To, idan kuma sun ce babu wanda ya sa baki wajen magana sake su saboda iyayensu ne kawai suka tara waɗannan kuɗin aka samu aka mai da su gida. To, yawan ce babu ba za a baka dama ka ba da waɗannan kuɗin ba saboda in jami'an in waɗannan miyagun irin su samu kuɗin ba za su ma wannan sana'ar ba. Za su ci gaba da kashe mutanen ne su kwace kuma dukiyarsu. Ana kuma suna fitowa babbar hanya irin hanyar Abuja zuwa Kaduna su sace mutane to kage za su na bin hanyar su kashe mutanen su koma fashi da mutane kenan ba sa bukatar sai sun fito da mutanen da abin. Kawai abubuwan da suka mallaka ne za su kwace sannan su buɗe wuta su kashe su. Don haka ya kamata a magance wannan miyagun irin. Kuma ba wani abu ma da zai baka cike cishe. Shi a sace mutanen nan har a gama. Ni ban taɓa jin labari inda aka zo mutane ana sace su. Aka zo aka cece su. Suka aka samu aka kori mutanen ko kuma aka kama su ba wannan ba faruwa. Domin daga baya ka ji labari kawai a jaridu cewa an cece mutum kaza da kaza waɗanda aka sace su. Amma sai a yi shiru a nuna. An ba da kuɗin fansa ne ko kuwa kamar wannan na ƙarshen baba. Ba don Allah ya sa su mutanen da 'yan uwan waɗanda ake sace muna magana da su ba. Don mu ne zan iya cewa muka fara fito da labarin cewa an ba da kuɗin fansa da kuma mako nawa aka bayar. Cewa ake kawai mutane an ceto ko an sake su shi kenan. Ba sake wani ƙarin bayani ba. kaga babu wannan al'amari abu ne mai ban tsoro ainihin to yanzu mutanen ma masu watan mutanen sun kai ga ba ma maganar bayan ka shiga motar taka ma ka samu ka fi da ka iso gida ko za su iya zuwa har gidan su sace su kamar abin da suka aikata a jihar Nasarawa inda suka sace shugabannin jam'iyyar APC na jihar baya ga kuma ma a cikin tausayi ko ma yaya faru suka kashe shi abin da ya faru makon jiya kenan.
To a maganarka ka yi zancen biyuwa talaka ya karbi aikin gwamnati na bada kariya ya nemi ya kare kansa sannan kuma ka ambato abubuwa guda uku wanda guda biyu a ciki gwamnati ce kamata ta maida hankali ko kuma ma dukan gwamnati ce kamata maida hankali wurin samar da makamai kayan aiki yanayi aiki mai kyau ga jami'an tsaro yanda ba za su yi sha'awar karban kuɗi a ko ina ba waɗannan abubuwa duka ka san samu su yana da wahala talaka kuma ba zai iya kare kansa ba shikenan talaka ya yi zama kenan a Najeriya
wato talaka ya zama ba wasu dukkan
Allah daga wannan tambayar ce kuma zamu tashi a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu yanzu a madadin shi wakilin namu Nasir Adamu Elin Kaya da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da murya Amurka musamman Hailu Haili da daidaita muna sautin shirin baba yako muke rige daga nan Washington nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
Allah a gaida baba Yakubu mai kiri yanzu kuma sai sakonnin da kuka aika mana ta hanyar email sakonmu na farko a yau ya fito daga Habibu Abubakar Birnin Yaro inda yake ku bani dama na yi kira ga shugabannin kananan hukumomi na zaben kasar mu ta Niger da cewa su sani fa aiki ne aka basu haƙi ne kuma aka kuma nauyi ne da aka daura musu kan zufar da duk wani san rai a cikin aikin su su bi dukkanin hanyoyin da suka dace domin ganin an yi zabe sahihi sannan kuma wajen fitar sakamako su nuna gaskiya da adalci Sakonmu na gaba ya fito daga Babandi Manne Bande da Magaran. Yace ina so ku bani dama domin ne kira ga ƴan uwana matasa musamman ma a wannan lokaci na siyasa a kasar mu ta Niger. Da ya kamata su guji dukkanin abubuwan da zai haddasa rikici a lokacin gudanar da zabe da ma bayan zabe. Sai sakon Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir a jihar Yobe, Najeriya. Yace ƴan Najeriya na murna da farin ciki buɗe kan iyakokin Najeriya a gaskiya wannan abun farin ciki ne matuƙa duba da yadda rufe kan iyakokin ya sa talakawan Najeriya cikin halin niƙa su sakonmu na gaba ya fito daga Sani mai langilange ya wuri da Aliyu Usman taka lafiya da Zaidu Bala Kofa Sabuwa inda suka ce muna yabo da jinjina ga hukumomin Najeriya akan kokarin da suka yi wajen ceto ɗaliban makarantar sakandare ta Kankara da fatan Allah ya dama mana da kwanciyar hankali a cikin kasar mu amin sai sakon Aliyu Muhammad dan Fulani jihar Zamfara yace hakika muna yabawa gwamnonin jihar Katsina da Zamfara ganin irin fadi tashin da suka yi wajen ceto ɗaliban makarantar sakandare ta Kankara muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan ƴan bindiga amin sakon Malam Usaini dan Gwate Karasuwa daga jihar Yobe yace a gaskiya sako ɗaliban makarantar sakandare ta garin Kankara a jihar Katsina wanda aka yi a jiya Juma'a muna fatan Allah ya kare abuwar hakan a gaba amin sakonmu na ƙarshe ya fito daga Aliyu Usman taka
lafiya ma'ajin kungiyar muryar talaka ta kasar reshen jihar Kirti yace murya Amurka ku bani dama domin a yau ina so mu fada mai girma shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari tare da gwamnoninsa da shugabannin kananan hukumomi da su yike tsaye daga dogon barcin da suka yi su dauka mana nagartattun matakai da za su kawo mana ƙarshen sata da karkuwa da mutane musamman a jahohin arewacin Najeriya duba da yadda sha'anin tsaron rayuka da dukiyoyin bayan Allah ke dada tabarbarewa to mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonnin ku masu sauraro ga wannan sakon kammala shirin namu ga labaran duniya amma a takaice A jiya Juma'a ne hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka ta FDA ta amince da yin amfani da rigakafin COVID-19 na biyu a kasar Haka zalika a daren jiya Juma'ar ƴan majalisar dokokin Amurka suka sanya hannu a wani kudirin kashe kudade na kwanaki biyu dan kaucewa tsayawar wasu ayyukan gwamnatin Amurka a kokarin su na samun lokacin jinkirta shawarwari game da kudin tallafin COVID-19 na kusan dala triliyan 1 an harma rokoki biyar a wani babban sansanin Amurka dake Afghanistan a yau Asabar amma babu wanda ya jikkata a cewar jami'an lardi da na rundunar NATO Rokokin sun dira ne akan wani filin jiragen saman soja dake Bagram a cewar Wahida Shakar wata mai magana da yawun gwamnatin lardin Farwan dake arewacin kasar Shakar ta faɗi cewa rokoki 12 aka girki a filin a cikin wata mota aka kuma harba guda 5 daga cikin su yayin da ƴan sanda suka iya tsaye da sauran guda 7 din daga tashi Masu sauraro a nan zaba da sa'aya sai kuma an jima a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin musamman abokiya aiki na da ta taya ni gabatarwa wato Maryam Dauda sai Hailu Hailu wanda ya hada shirin da ma injiniyan mu na yau ni Zahra Aminu Fage sallama da ku a huta lafiya